Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen talata 15 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Ta internet kuma a voahausa.com har ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Gwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau za mu ci gaba da muhawarar mu akan matsalar rashin aikin yi wadda muka dakatar a makon jiya saboda hirar da muka yi kai tsaye da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya. Yau za mu ci gaba da magana akan matsalar rashin aikin yi wadda ta addabi matasa masu dimbin yawa da suka gama karatu a kusan dukkanin kasashen Afirka. Ba kuma karancin aikin bane yasa haka galibi matsala ce mai nasaba da cin hanci da rashawa da kuma fifita ƴaƴan manya da ƴaƴan masu fada a ji akan ƴaƴan talaka.
Da ko wannan zai iya kawo yaran masu cikin karatun ko kuma ya karya musu zuwa wajen karatun gaskiya.
Ya gaskiya idan ya zo ya yi ilimin ma ba gawa na ba a unguwa shi ba yayi karatun da yayi digirin ne yake ba kasuwa ya kuma ba yanzu yana yin dafi zai ga cewa me zai sa ya je fata lokacin shi ya zo yayi karatun da zai fishe shi kuma ba.
Wai shin me yasa tsari na demokradiyya wanda ya bada damar saka ido akan masu mulki da nuna musu kurakuransu don su gyara amma ake samun wasu magoya baya masu bahaguwar fahimtar cewa duk mai sukar lamirin gwamnati abokin gaba ne?
Duk lokacin da muka ji wani ya zo yana bayar da shawara ina cewa a gyara kaza gwamnati ya gyara kaza a daina ɗaukan mutum wannan kamar adawa ike ko dubin gwamnati ike ba haka bane. Abinda duk muka gani da kuskure dole a zo a faɗa.
A filin matasa masu basira Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi Kusau na tafa da wasu bayanai da za su karfafa wa sauran matasa gwiwar neman sana'a. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai.
To ga hilin matasa masu basira kuma ga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi ɗalibin da ya dogara da sana'ar saida biredi yana biya ma kanshi buƙatu da ɗaukan ɗawainiyar karatun shi a kwalejin horar da malaman makaranta ta Gusau kuma ya amsa tambayoyi guda biyu. Ya yake samun lokacin karatu a cikin yanayin saida burodi kuma shin gidan burodi ne da shi ko kuwa?
Ina ai ko riki ga na ɗauko burodi saman kaina gidan burodi ne kawai wani abu mu bashi wani kuma sai da kuɗin mu zo mu ɗauko da farko ga kai na katallan ba na wagga ta sawa na bada sa ina miƙa ga mai mota ina primary zuwa secondary ina ɗauko buro daga kaina ina yawa ta in ji wa kasa duk cikin gari sai an tafi makaranta na ɗauki buro na ya aza ga kai in hito kasuwa ina ya in ji wagga ta sa idan wagga ta sa mutane filin marikiya in dawo wagga in dare ne sai masa mori nan ne ya bakin kasuwa su ɗan aza zuwa sa goma tayi na dare su mu tashi mu koma gida. Kullum haka mai hayan an kwaye gari na ɗan samu na ɗan yi benci wanda na ka zabo da sama ne wanda har yanzu sama har yanzu haka ake ba gidan buru da garan ba. Malam Ali to sai dan ka gode ni Allah don gaskiya tun da ni kira duniya har kawayo da nake yan shi wallahi kuma na yi shiri in su yi sai fara hudu ne su ce wallahi ban taɓa sanin cewa gidan mu na zanna na yi karatu na a guda ba. Sai dai idan ina ma son karatu ne ko kuma idan na dawo makaranta in zo da littafai na wurin burodi na ina tallan burodi na ina karantawa haka ne sai har kawayo da nake in su ko da ko ana gobe jarawa sai dai in yi karatu na burodi na ina wasu a makarantar ba.
Ah, A Facebook mun rubuta cewa rashin aikin yi bai tsaya akan matasa kawai ba, har ma da manya. Sannan muka yi muku tambayar cewa wace matsala rashin samun aikin yi da dogaro da kai ke haifarwa a arewacin Najeriya? Ga amsoshin ku.
Kowa na jiran gwamnati ta bashi aikin yi musamman matasa masu digiri, ba za su yi amfani da basira da hikima da ƙarfin da Allah ya ba su su kirkiri aikin yi ba. Sako daga Sakina Baba Diddi.
Rashin aikin yi ai sai waɗanda suka kashe zuciyarsu da wai sai aikin gwamnati. Gwamnatin kuma ta zama sai masu ido da kwalli. Sako daga Kawu Muhammad Abubakar.
Ne a gani na raina sana'a da kuma rashin tallafawa na shugabanni. Sako daga Awolin Dabai Unguwa 3.
Rashin aikin yi ba a matasa ya tsaya ba, har da tsofaffi, kuma rashin aikin yi yana taka rawa wajen gurɓacewar tarbiyyar al'umma. Sannan kuma dogaro da kai yana taimakawa rayuwar al'umma wajen zaman lafiya. Sako daga Ummi Garba na Kwalo a Jaura.
Hakika yau da gobe babbar matsalar rashin aikin yi a arewacin Najeriya na haihuwar da rashin kwanciyar hankali, da wanda shine yasa arewacin kasar ta tsinci kanta a halin yanzu. Allah ya kyauta. Sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma.
Matsalar rashin aikin yi ya samu asali ne ta yadda gwamnatocin baya ba sa tallafawa manoma. Sako daga Aminu Mai Shayi Taraba.
Karancin masana'antu wato kamfaninnuka da kuma dogaro ga samun aikin gwamnati. Idan ka yi karatu ba dole sai gwamnati za ka ma aiki ba. Sako daga Kabir Ladan Dan Kama. Ko dan kama, amma ina ji dan kama, da fatan na haɗu wannan suna daidai.
Masu aikin yin ma korarsu ake yi daga wajen aikinsu ko sana'arsu. Sako daga Bello Aliyu.
Shugabannai ne ba su iya mulkin ba, daga matakin kansila har shugaban ƙasa. Sako daga Ahlul Kitab Najeriya.
Ya kamata mu koma noma da kiwo, kuma mu bar raina sana'a. Sako daga Bandar Shaibu.
Yau da gobe, gaskiya rashin aikin yi a Najeriya wani babban rauni ne da yake jingina a jikin ƙasar, kuma wannan rauni ba zai warke ba har sai an yi matafkar hanci, wato tabbatar da gaskiya, magance cin hanci da rashawa, rage alhorma, samar da wutar lantarki. Uwa uba cike guraben ma'aikatan gwamnati tare da ɗaukar sabbin ma'aikata. Sako daga Jummai JT Tanimu.
To matasan Najeriya, mu haɗa kanmu. Sako daga Ali Bulama.
To yanzu kuma a zauren matasa, Dr. Sharif da Ja'far Ja'far za su ƙarashe muhawarar da suka fara yi akan yadda ɗan talaka ke fama da rashin daidaiton ɗaukar aiki tsakaninsu da 'ya'yan manya, ko 'ya'yan masu haɗa a ji, ko ma 'ya'yan masu hwada a gidajen manya. Dr. Sharif, me za ka ce a kai?
Mu dai farko abin da muka ɗauka shi ne mun ba wa gwamnati uzuri cewa gwamnati ce sabuwa. To amma da wannan abin da ya fito yanzu, babu maganar uzuri a ciki. Wannan abin da ya fito, ƙarai wannan shi ne cin hanci da rashawa. Rashawa ce ka ɗauki ɗanka ka fifita shi akan 'ya'yan talakawa. Wannan ilimi kuma da suke gani kamar ba a da shi a Najeriya, ba 'ya'yansu kaɗai suke ba, don 'ya'yansu sun kai su Turai sun yi karatu. 'Ya'yan talakawan ma da suka yi karatu a nan suna ƙwaƙwalwar. Kuma sau nawa mutum ya je Turai ya karatu ya dawo Najeriya aka fi shi ilimi. Su kansu shugabannin in za su tuna, wasu 'ya'yan waye su. Duk wanda ka ɗauko a cikin Najeriya ka ce ka nuna baban shi, sai ga baban shi ba komai ba ne. Ku ga su ma wani ne Allah ya ba su dama cikin irin wannan 'ya'yan talakawan suka samu suka isa. To don me yasa yanzu ba za su taimakawa 'ya'yan talakawan ba, sai dai 'ya'yansu ne za su yi wa jagora. Kuma saboda nan da shekara 20 a ce shugaban CBN ɗin Najeriya shi ne ɗan Dambazo, saboda Dambazo ya taɓa minista a ƙarƙashin Buhari. Wannan ka ga ba gaskiya ba ne, wannan ba daidai ba ne. Da kuma wannan zai iya kawo yaran masu ki karatun ko kuma su karya musu zuwa wajen karatun gaskiya.
Gaskiya dai duk mutumin da ya zo yake yunkurin abin nan neman ilimi, ana ta cewa a nemi ilimi, a nemi ilimi. Ya ga cewa idan ya zo ya yi ilimin ma ba gawana ba a unguwa, shi ba ya yi karatun ba, ya yi digirin ne yake, ba kasuwa ya koma ba, yanzu yana yin dako ko yana yin wani ƙaramin aiki ko tsaron shago. Zai ga cewa me zai sa ya je ɓata lokacin shi ya zo ya yi karatun da ba zai fishe shi komai ba. Ai, ƙasar nan wato an gidace a wadabe ne wato mai rauni, wanci an tsora ta daga baya kan wannan gwadabi. Duk kasashen da suka ci gaba zaki ga akwai abin da ake ce ma national planning, wato ana akwai tsare-tsare da kasa take yi. Za ta duba ta gani adadin wato mutane nawa ake haifa a waje kaza, bari mu yi musu makarantu adadi kaza domin su ishi wannan waje.
sai a duba a gani mutane nawa ne suke gama makaranta, wanda in sun gama makaranta zuwa su nemi aiki, yaya za mu nema musu guraben aiki? To banda Najeriya a wannan tsari ba mu san wannan ba. Mu dai kawai ga mu nan muna sakaka gamanta maki, sai ne karfi. Akwai abin da ake ce ma survival of the fittest, wato za ka rayu in kana da karfin rayuwa kaman adawa. Mai karfi zai je kwata a nan ya ci abinci, shi zai ta himma. Kasannin wato akwai matsaloli iri-iri, komai a ɗan Najeriya an bar shi a ce shi zai gaba, shi zai samu wa kanshi ilimi in ba private ganewa ba, wato wanda ba na gwamnati ba, ba ka samu na kirki ba. Ruwa da za ka sha in ba kai ka haƙa borehole ba, ba za ka samu ruwan kirki ba da kana tabbacin zai zo. Wuta idan ba generator ka ajiye ba ka taɓa samu ba. Hatta akwai abin da ake ce ma siwa line, wato abin nan masai da zaka gina kasashen da suka fi gawa masai ta hanya take shiga a Jona take da ko'ina, amma a Najeriya sai ka gina wa kanka. Haka inda zaka motsa kai tafiya babu na jama'a, in kace zaka dogara da public transport a shi ma sai dai ka neman ma kanka private. Komai mu muke nema kan ma kasan nan. Gwamnati ba ya kamata a ce gwamnati ta duba ta gani yaya za ta nemar wa jama'a duk kasar da aka ce za a yi cigaba da haka. To ba za a taɓa raba ta da corruption, wato cin hanci da rashawa. Saboda me jama'a a matsa suke, wani ma ba shi da alamun yin cin hancin da rashawar, wato yanayi ne ke matsa masa ya tsunkuna masa sai ya ga dole sai ya yi. Ta ina za ka je ka samu kuɗin da za ka je ka biya kuɗin asibiti wanda gwamnati ba ta samar ba, makaratun ya'yanka wanda gwamnati ba ta samar da na kirki ba, za ka je ka nema ruwan da za ka sha, za ka nema wutar da za ka gani a gidanka, ya za ka nema kuɗin haya, za ka nema ka yi. To duk in aka ce waɗannan abubuwan sun tarar ma ɗan adam, isa jira lai ba wani ba ne mu, wataƙila sai ka samu wani in wani ya iya daurewa ya mutu, wani ba zai iya daurewa kanshi ba. Koya ɗan abin nan almundaha ne yake, ɗan adam tare yake ba zai cika gungun ba, sai an samu wani da ya zo yana karya irin wannan wato dokoki ko kuma yana karɓar cin hanci da rashawa. Idan dai har ba waɗannan abubuwan aka saka a daidai ba, komai ana samar wa jama'a ilimi ne an samar an wadatar yadda ya kamata, to ba za mu taɓa ganin daidai ba a ƙasar nan.
Duk da wannan matsatsi da kuke bayani, duk da wannan matsatsi da mutane suke ciki, shi talakan da ake ma yaƙi irin waɗannan abubuwa na rashin gaskiya, rashin adalci, cin hanci da rashawa da ke faruwa a wannan gwamnati ta Najeriya, duk wanda ya hito ya magana, shi talakan da ake ma yaƙi shi zai hito da zagi yana cewa ana nema a ɓata sunan Buhari. Alhali ana yi ne
ba a bashi ilimin kirkin da ya kamata a ce ya gane hagu da dama ba, ko ya gane ja da baki da bambanci. Akwai buƙatar a ce wannan gwamnati tana zuwa national orientation, wato harkar wayar da kan jama'a, gane abu doka. Buharin da muka sani na 1983 mun zata yana shigowa da wannan abu zai shigo. Demokradiyya ba ta hana ka a ce ka dawo da wato yaƙi da abin nan a rashin da'a ba. Dukkan waɗannan abubuwan a wannan shekarun muna ƙanana muna iya tuna ko da ke kasha ba za ka je ka yadda sai abin nan ɗin shi ba, amma ba mu ga an assasa wani abu da yake cewa da yake nuna cewa za a ɗore irin wannan koma wannan abin da ake baya da za a ɗora mu a kan harkar da za mu gane kanmu, mu san ciwon kanmu, mu san abin da ya dace a ce mun. Gwamnati ita ma ta ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mata a kanta. Ba mu ga an ɗora abubuwan gaskiya akan wannan tsari ba.
Yawwa, ƙari ne zan yi akan abin da Malam Jafar Jafar ya ce. Shi in aka ce talauci, wato rashin arziki, kullum yana tafiya tare da jahilci. A dai ilimin tattalin arziki ana gane arzikin al'umma har da iliminsu da wayewarsu da kuma ƙoƙarinsu na shiga makaranta da kuma sauransu. Saboda haka a Najeriya matsalar da aka samu shi ne talaucin da ake magana ya yi mana illa a tsarin iliminmu. Ta yadda ɗan Najeriya har bai san har haƙƙinsa na ganin yake kamar taimakonsa ne. Taimakon kuma yake gani kamar in aka masa taimako sai ya ji kamar masha Allah, kamar an kai shi aljanna ne. Wannan kuma yana daga cikin zaluncin da shugabannin baya a Najeriya suka yi mana. In takure mu, wajibinsu ya zama mana muna ganin shi kamar alfarma suka mana. Shi yasa ɗan Najeriya yanzu baya iya gane hagunsa da damansa. Baya iya bambanta cewa shugaban Najeriya ba mutum ba ne shi kadai a matsayinsa na mutum, ashe na amsa sunan Najeriya ne. Saboda haka mu ɗinan da muke cewa mu ba da shawara General Buhari da sauran magoya bayansa su inganta shugabanci, masu ƙaunarsa ne, ƙuri'unmu shi muka bawa, ko muna ƙaunarsa ko muna son ya wayi gari ya zamto ya ci nasara. Ke General Buhari ma da mabiyansa kowa ya sani cewa wallahi idan Buhari ya kasa zama successful a Najeriya, a mulkin Najeriya wannan karan, to Najeriya fitakacinta ba za ta zo na yadda ake tsammani ba, saboda shine mutumin da yayi mana saura wanda muke kyautata tsammanin cewa zai kawo mana gyara a Najeriya. To idan kuma karkashin su aka samu rashin adalci ko kuma rashin kyautatawa na wasu mutane, kuma aka gagara yi musu magana cewa su gyara, abin ya ci gaba haka, to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda wannan abu ba inda zai je. Sakamakon haka muna ƙara ba wa ƴan uwanmu hakuri su jure, mu ba masu kaunar Buhari ne da muke cewa a gyara, cewa muke a gyara, saboda in aka gyara din insha Allah za mu ga mai kyau. In kuma aka bari abin haka, ba wai Buhari bane zai bata, Buhari ne garkacin mutum ne, kowa ya san shi, a mabiyansa ne za su bi su shigar da kansu, sun zama ministoci, sun zama directoci, za su je su bata kuma su shigar da tsare-tsaren su da suke can a zamanin da, kuma su zo su ƙara bata mishi gwamnati. Sai daga baya kuma shi ma yanzu ya gano kamar yadda wasu shugabanni suka kuma suna yin Allah isa, shi ma kuma na Allah isa, wanda kuma yanzu ba za mu iya ɗaukan haka ba. Najeriya ba za ta iya ɗaukan wannan ba yanzu, wannan shi ne gaskiya. Saboda haka kowa ya haƙuri mu tsaya akan gaskiya, in mun ganta mu gaya musu, kuma in su kuma suka ga cewa mun yi ba daidai ba su wasu gyara mana.
Ja'far, Ja'far,
ai ƙari dai shi ne ya kamata a ce Allah ya sa shi shugaba Buhari, wato ko da yake da kansa shi ma ya faɗa, ya ce wato shawarwari da nagari da suka dangance yadda za ta fitar da al'umma, ko kuma wani gyara da aka gani cewa zai kawo nakasu a harkar tsarin mulki, yana wato yana maraba da shi. Wannan gyare-gyare ne abubuwan da muka abin nan mun bi kowa son abin duk ne wanda yake harkar wato faɗin tofa albarkacin bakinsa a harkar kafafen yaɗa labarai. Yawanci yana da wato ƙauna ta shi wannan shugaba namu Buhari, saboda can baya haka muka yi ta surutu muna cewa na baya daidai ba, na baya daidai ba, na baya daidai ba. To wannan da yake kai, idan har ba mu ce shi ma in yayi ba daidai ba, in ba mu ce daidai ba, mun duba babu a ƙabilanci ko addini ko kuma shiya, waɗannan abubuwan mutane su duba su gani ba wannan ba ne ya sa da muka yi magana a wannan karan ma. Idan ba a yi daidai ba haka za mu faɗa har sai mun ga an yi daidai. Muna yi ne ba wai don kanka ba, ba wai don cewa ba ka son ba, saboda me yasa ba ka so Buhari ba, mutum ne na gari, mun yarda da wannan. Amma kuma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka, sai ya samu mataimaka na gari da ya taimaka masa ne aiwatar da abubuwan, shi ma kuma sai ya tashi tsaye kan wasu abubuwan. Akwai abubuwan da ya kamata a ce an ja an nusar da shi, masu ba shi shawara sun nusar da shi, ba kowace ƙasa ce in ta kira ka sai ka tashi ka bar abin nan wato federal executive council meeting za a yi baka ɗauki kafa ka tafi. Akwai abin da ya kamata a ce ka zauna ƙasa ka duba shi, wani a ƙasa aka fi buƙatar ka ba a ƙasar waje ba. Mun muna so mu gani jifa-jifa ba mu hana a yi tafiya ba, amma a zauna a duba mana matsalolinmu mu gani idan matsala ta faru a ƙasar nan ya kamata a ce Buhari ya buɗi baki ya yi magana ya nuna wannan ƙuncin da ake ciki da talakawa suke ciki da hawa farashin nan. Ya kamata a ce shugaban ƙasa ya fito ya yi magana da al'ummar ƙasarsa, ya faɗi dalilan da ya saka aka samu wannan abu, kuma ya faɗi ƙudurin gwamnatinsa na yadda suke wato ni ya kawo gyara ko kuma kawo wato sauƙi akan al'amuran da ke faruwa. Waɗannan abubuwa ya kamata a ce shugaba Buhari ya duba, ya ɗauki waɗannan shawarwari da muka bayar, kuma ya tabbatar cewa an daina samun irin waɗannan abubuwa na cin hanci kamar to fannin ɗaukar aikin nan, yadda ɗan talaka a ce gwamnatinsa ko ba a bashi abin da ya kamata ba, bai kamata ba gaskiya, ya kamata a ce an duba.
Ahmad Abubakar Dakta mai hoshin baki ne da sharhi akan abubuwan yau da gobe. Na mishi tambayar cewa wai shin me yasa a tsari na demokradiya wanda ya bada damar saka ido akan masu mulki da nuna musu kurakuransu don su gyara, amma ake samun wasu magoya baya masu bahaguwar fahimtar cewa duk mai sukan lamirin gwamnati ko sukan shugaba don neman gyara ya zama ɗan adawa ko abokin gaba ko ma maƙiyin shugaba da gwamnatin shi, me yasa haka?
To alhamdulillahi mun gode wa Allah da ya yi mu 'yan Najeriya. Allah ya halicce mu a Najeriya, a Najeriya aka haifo mu, iyayenmu a Najeriya, kakannin mu a Najeriya. Najeriya ƙasar mu ce, muna alfahari da ita, ba mu da wata ƙasa bayan Najeriya. Duk wanda zai tashi a Najeriya shugaba ne shi ko kuma talaka iri na, ba shi da wani abun alfahari sai da Najeriya. Tunda muka taso har muke karatun primary, secondary, jami'a muke ta karawa, kullum abin da ake koya mana shine kasar mu ita ce a gaba akan komai. So da haka mu kasar ita muka fi kallo, ba wai mu kanmu ba, saboda wata ran ba ma nan. Zamanin Sardauna sun yi iyaka kokarin su suna ina yanzu. Amma abin da suka yi na alkhairi ina nan ana tuna su. Mun yi an yi zamani na Murtala Muhammad, Allah ji kansu da gafara, sun yi abin kirki har yau ana tuna su saboda irin tsarin da suka yi, ba wai din su ba, tsarin da suke ake kalla. Akwai shugabanni waɗanda suke sun ta kuɗin amma ba ka ji wani ya ambaci sunan su ba, ba za ka ji wani ina tuno su ba. Muhammadu Buhari mutum ne na kirki, mutum ne na kwarai, mutum ne wanda ya riga ya yi mulki shekaru nawa baya, an cire shi aka zo aka kore shi aka yi mai juyin mulki aka ɗaure shi ma mutane talibin manta da shi, ba a lissafin shi. Amma a wani lissafin Muhammadu Buhari ba wanda ya damu da Muhammadu Buhari. Amma bayan an gama juyin mulki sai mutane suka dinga tuno abubuwan da ya yi ba wani abun alkhairi ne ba. Ashe abubuwan nan da Buhari yake yi abubuwa ne waɗanda suka zo suka kawo gyara. Ashe gyara imana, da muna ganin ka babba da dai ba, ashe dai dai har Allah ya kawo lokacin siyasa har mutane da yaro da tsofaffi da matasa gaba ɗaya kowa sai Buhari sai Buhari sai Buhari, har Allah ya kawo wannan lokacin da aka tsaya aka tsaye da gwamnati ake canji siyasa. Duk wani ɗan Najeriya mafi yawa kaso da yawa a cikin 'yan Najeriya in ka taɓa Buhari yanzu sai su taɓa ka, ba wasa, saboda kowa ya san Buhari ya yi kokari. To Buhari alhamdulillah abun kokari ne, amma ɗan adam duk inda yake tare yake bai cika goma ba. Dole wani lokaci za ka samu akwai abin da za ka samu wasu masana suna ba da shawara. To kuma lallai mu talakawa ba kowace shawara ce za ka bayar mu fahimta ba. Idan ka ba da shawara a matsayina na talaka sai in ga kamar kana sukan shugabana. Ni kuma ba yadda za a yi shugabana wanda nake ganin shi zai kawo min canji, ka zo ka ba da wata shawara wadda ta soki lamirin shugabana, ni kuma in jale ka, dole ne in soke ka, dole ne in ga ka mun ba daidai ba. To wannan ni a fahimta ta talakan Najeriya yana da tunani ne na cewa ai Buhari lallai ya taɓa kwatantawa ya yi gyara a Najeriya. So da haka yanzu ma duk abin da zai yi gyara zai yi, so da haka ko kana so ko baka so in ka ce za ka soke shi to za mu iya rigima da kai. Wannan matsaya ce da ya kamata mu fahimta, ba a canza wa tuwo suna talakan Najeriya haka yake. So da haka ba za a canza mai suna ba, haka za a haƙuri da shi. Amma ɗan uwana talakawa dole ne wani lokacin mu dinga yin wani tunani mai zurfi mai kuma faɗi, ba wai zurfin ba, faɗin tunanin sai ake buƙata. Lallai akwai wasu shawarwari, Najeriya ba gari ɗaya ba ne, Najeriya ba al'umma ɗaya ba ce, Najeriya ba ma'aikata ɗaya ba ce, ma'aikatu ne tili. Kuma abu ne da na kamar misalin da na yi tazu, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka sai an taru, Najeriya jinka ce sai an taru an sa hannu. Shugaban ƙasa Allah ne ya ba mu shi, arziki ne daga Ubangiji, baiwa ce Allah ya mana. Kuma Muhammadu Buhari ka gode wa Allah, ka yi sujjada ƙasa, ka tsora goshinka ƙasa ka gode wa Allah, saboda Allah ya tsora ka akan mutanen Najeriya. Allah ya baka dama sai jagora ne, ka wuce a ce maka shugaba, jagora ne kai. So da haka kai da kanka da sauran mutane dole mu huto mu dinga fahimta wani lokacin shugaba kowa ne shi, akwai abin da zai zo na shawara a bashi, kuma in ya ga shawarar nan ta yi daidai ya ta gyara al'amuran rayuwa to a ɗauka. In dai ta yi daidai a ɗauka, mu daina ɗaukan cewa duk wanda ya zo yake ba da shawara mu ɗauke shi irin ko makiyi ko bibiri ba. In dai har za mu yi wa kanmu adalci mu dinga tsayawa, Ubangiji yana faɗawa wa shawiruhum fil amr, a dinga shawarar mutane akan dukkan wasu al'amura. So da haka duk lokacin da muka ji wani ya zo yana bayar da shawara ina cewa a gyara kaza, gwamnati ya gyara kaza, a daina ɗaukan mutum wannan kamar adawa ike ko sukan gwamnati ike, ba haka ba ne. Gwamnati ta mu ce, gwamnati ta ka ce ta wace, ta kowa da kowa ce ɗan Najeriya, da wanda ya zaɓi Buhari da ma wanda bai zaɓi Buhari ba, yanzu ɗan Najeriya gwamnati duk ta mu ce duk abin da muka gani zai gyara Najeriya shi muke buƙata. Abin da tun muka gani da kuskure dole a zo a faɗa. Mu fatan mu Allah ya mana jagoranci yadda ya ɗauko Muhammadu Buhari, isa mana shi shugaba, isa mana jagora, Allah isa wannan ita ce hanya kokarin da ta gyara Najeriya ta kawar da mu talakawa daga cikin wannan kungin bala'in da muke ciki da matsalolin da muke ta faruwa da su. Allah ta sace mana dukiya, Allah ta sace mana dukiyar kasa, ana koyewa mutane suna azurta kansu. To tunda Allah ya kawo mana wanda yake jagora na gari wanda zai tsaya ya kula da wannan abubuwan in akwai wani shawarwari na gari mu bashi. Mu daina daukan ƴan jarida makiyanmu, ƴan jarida da suke ayyukansu mu bar su su tsaya su yi aikinsu, su ma suna da ƙa'idoji na aikinsu, suna da tsari na aikinsu. Allah dai ya taimaki wanda ya taimaki kansa, Allah kuma ya taimaki Janar Muhammadu Buhari ya ci gaba da jagorancin wannan ƙasa bisa adalci. Shugaban ƙasa, ya kamata ka sa ido a cikin ma'aikatu. Ba manyan ma'aikatu ba, ba ministries ba, daga kan ministries zuwa kananan ma'aikatun da suke karkashin su, haka gwamna daga kan ministries na jihohinka zuwa kananan ma'aikatun da suke tafiya, ku dinga sa ido kuna gani wa aka nada mutane akan kaza. In an nada shi ya cancanta ko bai cancanta ba, duk wanda aka nada shi wani mukami bai cancanta ba, ajiye shi a dako wanda ya cancanta a sa shi. In ba haka ba, irin mistakin da gwamnatocin baya suka yi mu ba haka za a kan sa mu dinga yi. A dinga duba duk irin mukamin da ake nadawa, wanda ake nadawa din nan, kar a zo a nada mutum, kar a dinga abin da Turawa suke cewa nepotism. Nepotism mutane su dinga daukan ƴan uwansu suna sawa a guri yadda ko su ba sa wajen suna da damar da za su dinga cin kuɗin gwamnati, ko kuma suna amfani da damar gwamnati suna azurta kansu, suna azurta danginsu. Shi talaka ba ruwansa, shi talaka yana nan a gefe, in karatun ma aikin ma ya rasa ba yadda zai. A dinga daukan ƴaƴan talakawa. In dai mutum ya je ya karatu, ya tabbatar karatunsa ya yi yaɗi abin, a zakulo mutane a talakawa a dinga nada su. Dan Allah da Annabi Shugaba Muhammadu Buhari, kar gwamnatinka ta zama irin gwamnatocin baya da in an samu mukami sai dai ɗan shugaban ƙasa, ɗan minista, ɗan sarki, ɗan mai unguwa, ɗan dagaci su za a dinga ɗauko adabawa. Kan kai irin gwamnatin baya wanda ta zama in za a nada mutum mukami sai dai a ce wanwa ne ko kalinwa ne, yadda mun gani wasu da kansu suke ba da labari ai dalilin wana isa aka nada ni mukami kana. In ba cancanta ba kenan, ba cancanta ba kenan. A dinga nadin mukamai kamar yadda muke ta faɗa tintini. A nada mutum abin da ya dace bisa cancanta, ya cancanta ne a ɗauko shi a sa shi. In kuma akwai wata alaƙa yana da alaƙa da wani, kar a sa shi ko ya cancanta. In dai a ma'aikatar da yake yana da alaƙa da wani ta jini bai kamata a sa shi ba, saboda nepotism ne. Matuƙar ka sa wanda yake jinin ka ɗan uwanka, wallahi sai an yi sarrai. Kuma mu ba gwamnatin Najeriya ba gwamnati ba ce ta wani dangi, ba gwamnati ba ce ta wani gida, gwamnati ce ta Bahaushe, ta Bayarzabe, ta Inyamuri, gwamnati ce ta kowa da kowa, ɗan Arewa da ɗan Kudu, ɗan Kano da ɗan Port Harcourt, ɗan Lagos da ɗan Maiduguri, kowa yana da dama, yana da ƴanci. To ya kamata ku shugabanni na waɗannan ma'aikatu ku dinga yi wa kanku adalci. Talakawan nan dai suna kallon duk abin da ake yi, talakawan nan suna kallon duk wani motsi da kuka yi. Kullum ana zagin gwamnatocin baya saboda mai kuskuren da suka yi. Kai yanzu da kace Allah ya sa an baka mukami, shugaban ƙasa ya ɗauko ka ya baka wani mukami saboda yana ganin ka cancanta, to kar ka rufe ido kana kallo a ɗau wani mukami saboda danginka ne a bayar. A buɗe ido fa, talakawa suna kallo, lokacin da talaka zai tashi ya nuna cewa wannan abin da ake ba daidai ba ne, lokacin sai ka ga kuma baka ji daɗi ba. So da haka a fito a dinga tsayawa ana gyara, kar mu dinga da nepotism, mu dinga nada ƴaƴanmu ƴan uwanmu a mulki. Dan Allah da Annabi, mu talakawa mun zaɓi gwamnati ne saboda muna son canji. Abin da muke so mu gani a ƙasa, kare aka ce ana buci a gidansu yake mu gani a ƙasa. Dan talaka ya yi karatu, dan talaka yana da ilimi, yana da ƙwarewa, yana da basira. A dinga ɗebo ayan talakawa ana ɗauki na ɗauki mukamman nan. Kar mukamman ya ƙare gurin ɗan siyasa, kar mukamman ya ƙare gurin ƴan uwa ƴan uwa.
To ma saurare, abin da ya sauka kenan sai gobar haka da izinin Allah. Yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da injiniyan mu Dan Crafton, da Mukhbil wanda ya taimaka, ni Halima Jumro ke sallama da ku. Sai gobar haka da izinin Allah, ku huta lafiya. Da fatan masu bin mu a Facebook za su gafarce mu saboda tangardan na'urar da muka samu yau. Ba ku samu kun bi mu kai tsaye ta Facebook ba, muna roƙon gafarar ku. Da fatan za ku yi mana ahuwa.
Basari na ba, muryar Amurka yau ta tantance.
yau da malalaci yau gyara suka za a gaban su kwarai bazan.